sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin yau talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Robert Mugabe na kasar Zimbabwe yayi murabus daga mukaminsa na shugaban kasa yau talata za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ya ƙara jan hankalin al'ummar yankin akan su ci gaba da sa ido ganin yadda ƴan Boko Haram ke kai hare-hare cikin ƴan kwanakin nan. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren ta'addanci ganin yadda hare-haren suka ƙaru a cikin ƴan kwanakin nan. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalan da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata titunan babban birnin kasar Zimbabwe Harare ya cika da murna sanadiyar murabus inda shugaban kasar wato Robert Mugabe ya yi bayan da ya shafe shekaru 37 akan mulki. A cewar jam'iyya mai mulki ana dab da rantsar da tsohon mataimakinsa Emmerson Mnangagwa a matsayin wanda zai gaje shi a ranar talata ko laraba. Karar hon na motoci da kada-kada sun cika titunan inda dubban mutane suke rawa suna murna don nuna farin cikin su da murabus din da shugaban yayi ta hanyar wasiƙa wacce kakakin majalisar ƙasar ya karanta. Wani mai gani da ido ya shaidawa sashin Zimbabwe na muryar Amurka cewa wannan babban abu ne. Mu 'yan ƙasar Zimbabwe muna tsananin murna kuma muna godewa Allah domin ya amsa addu'o'inmu. Mun yi shekara 37 muna wahala.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of Section 96, Subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally...
Wato ni Robert Mugabe bisa la'akari da sashi na 96 na tsarin mulkin Zimbabwe na miƙa takardar yin murabus daga mukami na shugaban ƙasa ba tare da wani ɓata lokaci ba. Gwamnatin Amurka tana kira ga shugabannin Zimbabwe da su yi kokari wajen samun ci gaban kasar tare da sakarwa 'yan kasa da 'yan adawa mara domin 'yan kasa su zama sun zabi wanda suke so a matsayin shugaban kasa.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau talata a wani masallaci da ke garin Mubi a arewa maso gabashin Najeriya ya hallaka akalla mutane 50. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yayi Allah wadai da harin ya kuma ce hari ne na mugunta da rashin imani. Harin ya faru ne a lokacin da mutane suka isa masallaci domin gudanar da sallar asubahi a garin na Mubi. Fadar shugaban kasa ta bada sanarwar cewa za ta yi iya bakin kokarinta don ganin ta kawo ƙarshen wannan hare-haren da kungiyar Boko Haram take kaiwa a garin. Duk da cewa kungiyar bata dauki alhakin kai wannan harin ba, amma ana kyautata zaton ita ce domin yayi kama da wanda ta saba kaiwa.
Rundunar sojojin Amurka mai kula da Afirka wacce ake kira AFRICOM a takaice ta bayyana cewa wani jirgin sojojin Amurka mara matuki ya kai farmaki inda yayi sanadiyar mutuwar mayakan Al-Shabaab fiye da guda 100 a Somalia. Jami'an sojin sun sanarwa da muryar Amurka cewa farmakin da aka kai ya fada kan sansanin horarwa na kungiyar Al-Shabaab ne a wani yanki wanda yake da nisan kilomita 200 a arewa maso kudancin babban birnin kasar wato Mogadishu. Rundunar sojin Amurka ta ce an kai farmakin ne da yawun gwamnatin Somali don a taimaka mata wajen yaki da barazanar da suke samu a cikin kasar. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Fadar White House ta ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau talata, kwana ɗaya bayan da shugaban na Rasha ya tattauna da shugaban Siriya Bashar al-Assad akan yadda za su yi amfani da harkokin siyasa domin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 7 ana fama da shi a Siriya. Amma kun ji shugaba Trump da Putin sun yi magana a gefen taron kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da suke kudu maso gabashin nahiyar Asiya a kasar Vietnam. Daga cikin batutuwan da suka tattauna har da makomar Siriya bayan kammala yakin basasar da kasar da aka yi a kasar inda kimanin mutane 400,000 suka rasa rayukansu da kuma miliyoyin mutane da aka tilastawa barin gidajensu tare da zama ƴan gudun hijira saboda yaki. A yau Talata ne Fadar Kremlin ta bayyana cewa ta gayyaci Assad zuwa Rasha ne domin ya tattauna da Putin akan daftarin zaman lafiya a Siriya da Rasha ta gabatar. Gabanin taron kolin da za a yi ranar Laraba da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da kuma shugaban ƙasar Iran Hussein Rouhani. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, shugaba Robert Mugabe na kasar Zimbabwe ya yi murabus yau Talata bayan daurin talalar da aka yi mashi kusan mako ɗaya kenan. Shugaba Mugabe ya fuskanci matsin lamba akan ya sauka daga kan karagar mulkin kasar daga sojin kasar da tsohon mataimakinsa da kuma wasu ƴan kasar. Ga Ladan Ibrahim Ayawa da fassarar rahoton Sebastian Mofu daga birnin Harare.
Bayan kwashe sati guda a daurin talala da tattaunawa tare da zanga-zanga kusan a duk fadin kasar, kana da ƙarshe aka yi barazanar tsige shi, sa'an nan ne ya bada kai buri ya hau. Wanda waɗannan su ne so kawo ƙarshen mulkin shekaru 37 na shugaba Robert Mugabe a ƙasar Zimbabwe. Kakakin majalisar dokokin ƙasar Jacob Mundenda shi ne ya karanta takardar murabus ɗin na shugaba Mugabe lokacin da majalisar ta fara harma tsige shi, muddin da a ce wasiƙar ba ta zo kan kari ba. Ga dai kaɗan daga cikin abin da wasiƙar ta ƙunsa. Ni shugaba Robert Mugabe, biyo bayan abin dokar ƙasa ta ce a sashi na 96, ina sanar da majalisa cewa daga yanzu na sauka kan karagar mulki. Sa'in da kakakin majalisa ya karanta wannan jawabi sai zauren majalisa ya barke da sowa.
In terms of the constitution, it beholds the speaker to make sure that the proper legal processes are put in place.
Kamar yadda dokar ƙasa ke cewa, yana ce kan kakakin majalisa ya tabbatar cewa an bi yadda dokar ƙasa ta tanada domin ganin ƙasar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta. Wato a tabbatar an samar da shugaban ƙasa wanda zai mai gurbin mai murabus. Za a kuma yi hakan ne akalla daga yanzu zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Don haka yau majalisa ta tashi daga zamanta. Sai dai kawo wannan lokaci ba tabbacin cewa wannan wasiƙar daga ofishin shugaban ƙasa ta fito, haka kuma kawo yanzu ba wani wanda ya fito ya ƙareta hakan. Wannan murabus ɗin dai ana iya cewa shine ya kulle babin gwamnatin shugaba Robert Mugabe wadda ta faro yayinta tun daga shekarar 1980 a lokacin da ƙasar ta samu ƴancin kai. Ya sauka lokacin tattalin arzikin ƙasar yake cikin mawuyacin hali, abubuwan more rayuwa sun durƙushe yayin da ƴan bokon ƙasar suke fuskantar takunkumi iri daban-daban musamman ma akan take haƙin bil'adama. Sojoji ne dai suka yi wa shugaba Mugabe ɗaurin talala har na tsawon sati guda, kuma suka ce sun yi iya bakin kokarinsu domin tsohon shugaban ɗan shekaru 93 da haihuwa ya yi hankuri ya sauka, amma ya ƙeƙa ƙasa ya ce bai san da haka ba. Wannan ya sa dubun-dubatan ‘yan ƙasar musamman matasa suka fantsama a babban birnin ƙasar da ma wasu sauran birane suna zanga-zanga domin ya yi murabus, abin da ya kawo har ranar Talata. Tokozani Kufe shi ne mataimakin jam’iyyar adawa ta Movement for Democratic Change ya shaidawa muryar Amurka cewa akwai buƙatar Mugabe sauka hakana.
We are happy that today it has dawned on ZANU-PF that this is the hour that Mugabe must go.
Yau muna cikin farin ciki cewa jam’iyyar ZANU-PF ta yi abin da ya kamata, domin wannan lokaci ne shugaba Mugabe ya kamata ya san inda dare ya masa domin samun wata sabuwar gwamnati wadda za ta samar muna da wani sabon shugaba da muke fatan ya samar muna da zaɓe na gari karɓaɓɓe kuma amintacce da zai kawo muna shugaba da ‘yan ƙasa suka ɗora shi ta hanyar zaɓe wanda daga bisani muke fata mu samu kyakkyawan rayuwa. Shugaban jam’iyyar ZANU-PF ya bayyana cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa da aka kora Emmerson Mnangagwa shi ne zai zamo shugaban riƙo. Mugabe ya fuskanci turjiya ne bayan da ya kori mataimakin nasa cikin watan da ya gabata. Sai dai kuma wannan mataimakin yana da kyakkyawan fahimta ko kuma alaka tsakanin sa da sojojin kasar. Mugabe ya kore shi tare da cewa wai ya aikata ba daidai ba. Abinda ake ganin cewa Mugabe ya yi masa hakan ne domin kawai yana neman ya maye gurbin sa da matarsa. Shi dai Mnangagwa dan shekaru 75 da haihuwa ne. Kuma ya jima cikin gwamnatin kasar ana damawa da shi domin ko ya rike mukamai daban-daban ciki ko har da shugaban hukumar tattara bayanan sirri wanda daga ƙarshe a shekarar 2014 aka nada shi mataimakin shugaban kasa yau gashi ya zama shugaban kasa kasar da ke cike da yawan hasashe da matsaloli masu tarin yawa.
Madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa da fassarar rahoton Sebastian Mofu. Biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai garin Mubi jihar Adamawa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 50. Gwamnan jihar ta Adamawa Bindo Umar Jibrila ya yi kira ga jama'a akan su ci gaba da sa ido, haka kuma jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da shiyar arewa maso gabas Bashir Garga ya ce yanzu sun maida hankali ne akan kula da waɗanda suka jakkata suke cikin mawuyacin hali. Ga Ibrahim Abdulaziz.
Bayanai dai na nuna cewa adadin ma waɗanda suka rasa rayukan nasu a wannan harin ƙunar bakin wake da ya auku a wani masallaci da ke garin na Mubi fa ya ƙaru zuwa sama da mutum 50. SP Usman Abubakar da ke zama kakakken rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wanda yanzu haka ma ke garin na Mubi ya ce yanzu haka ma suna ƙoƙari ne tantance alƙaluman waɗanda abin ya shafa.
Kamar na faɗa ma wasu an kasa asibiti suna karɓar magani a wasu asibitoci daban-daban Mubi da kewaye, so kaga ba za mu ya abin nan ba.
Ita ma dai a nata ɓangaren hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma tuni fa ta tura jami'anta zuwa yankin da mun sanin halin da ake ciki. Bashir Garga shi ne jami'in hukumar mai kula da jihar arewa maso gabas ya ko tabbatar da karuwar adadin ma waɗanda suka rasu, inda ya ce yanzu haka ma su mai da hankali ne wajen tallafawa waɗanda ke cikin mummunan yanayi.
To yanzu da yake ana asibitin an tantance waɗanda suka jikkata sosai an samu mutum 8 wanda suna neman ɗauki na musamman a Abdullahi Hospital da yake Mubi. Duk da nake maka ma magana akwai buƙatar a samu su jini, an riga an samu waɗanda za su ba da gudunmawar jini. An je an gama gwaji yanzu an dora musu an sa su ambulance za a wuce da su zuwa Yola.
Baya ga nan a madagali ma dai rahoton na cewa a bakin dutse nan ma an samu wannan tashin bam. Su ya shafa fararen hula ne ko kuma wani hali ake ciki?
Eh, duka fararen hula ne. Mutum ɗaya dai ya mutu shine shugaban waɗannan maharba. Wanda dama ainihin an ce mutumin Gombe ne amma shine shugaban maharba na ƙasar madagali gabaki daya. To a cikin wannan hari da aka kai ya rasa ran shi, sannan waɗansu mutane hudu da ke kusa da shi lokacin da wannan abin ya tashi su ma sun jikkata amma ba su mutu ba.
Masana dai na ma danganta yawaitar hare-haren ƙunar bakin waken da ke faruwa cikin kwanakin nan da suka cin jama'a, batun da gwamnan jihar Adamawa Sanatin Muhammadu Bindo Jibrila wanda mako ya nuna kaduwarsa da wannan hari na Mubi ke ma cewa fa dole ne a tashi tsaye.
To Alhaji Abdulaziz, wannan abun ba abin da mutum zai ce don ni abun ya dame ni kwarai da gaske. Yanzu na yi magana da sarkin Mubi da manyan mutane a Mubi na tattaga yanzu masallatai da cuci to akwai scanners wanda gwamnati ma yanzu muna kokari za mu kai musu so da su tabbata tun mun shiga masallaci ko mun shiga coci sai an bincika sai an lura kuma haka wajen taro da sauransu ko kasuwa ma da sauransu dole ne yanzu security ba gwamnati kawai za ta yi ba, mutane ma za su tashi tsaye su lura da kansu kuma su ci gaba da sa idanu akan abubuwan da yake faruwa.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren ta'addanci, ganin yadda hare-haren suka ƙaru a cikin 'yan kwanakin nan. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Manita, yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To jama'a masu sauraro kamar da yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a sauran al'umma baki daya su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren ƴan ta'adda ganin yadda irin waɗannan hare-haren suke karuwa a cikin ƴan kwanakin nan. Mun samu wani kira daga Kaduna.
Hello
daga ina muke muka samu kira? Malam sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mujika ka rage sautin rediyon ka ko ka matsa daga wurin rediyon
na rage
yauwa to mine ne ra'ayin ka
magana daga nan Zuru Kebistan
to muna ji to da wa muke magana daga Zuru
ana magana da Awal mai gyara rediyo ne
to malam Awal muna jin ka
wato abin da nake so ina son mutane su kula dangane da abin da ya shafi wurin ibada su idan mutum zai shiga masallaci ya kamata su san su wane ne ke cikin masallacin kafin su shiga masallacin saboda akan samu su sauri su shige masallaci ko ko coci sai su zauna wani lungu kai kana shigowa baka san kowa ne ya kamata ka tantance wane ne kake ko in kai mai limami masallacin ne ka tabbatar duk wanda zai shigo ka san shi sannan koda wasu za su shigo mutanen anguwar sun san waɗanda ke zuwa masallacin to ya kamata su lura da suwaye da suwaye da suwaye ke masallacin insha Allah an ka yi haka nan to za a samu abin gan takaitaccen tashin bom a nan
to mun gode malam Awal mai gyaran rediyo yanzu kuma bari mu je da maturo
assalamu alaikum sunan murya Amurka
wa alaikum assalam
da maturo
to malam Usman muna jan ka menene ra'ayinka
wa gaskiya akwai fasaki sosai wallahi gaskiya shi an tashi an saya kamar mu musamman dake garin Damaturu kun ga da yake ana sa ido sosai har ga Allah yanzu abubuwan da kan sun fara sosai to Allah dai
Malam Usman kana tare da mu to ina ga layin Malam Usman ya goce yanzu kuma bari mu je Kaduna wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
Haji Amaryam barka da warhaka
barka ka dai da wa muke magana
Nana Abdullahi Lala ce da tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi muna jin ka menene ra'ayinka?
A to farko dai muna jajanta mu ainihin wa'annan da suka Allah ya dauka rayuwar su to Allah ya dan su wanda kuma suka samu dukkata Allah ba su lafiya. To ni dai a kiran da zan yi ga al'umma yana da kyau duk wanda ba mu ga a gane me ba yana da kyau a kai karan shi wajen ainihin ko sarki ko hakimi. To mun ga bakin fuska to kaga su wa'annan hakimi da kaman sarki suna da dangantaka da ainihin su hukumomi kaga su kuma da su kai saboda yanzu misali in talaka wanda bai da karfi ya ga bakon sido yace bari ya kai mu jami'an tsaro to zaka ga wa'ansu jami'an tsaron da su iya cewa da su rike shi to kila shi ma yana daga cikin su to amma in aka ga haka aka kai mu kaman sarki ko hakimi to in ya kai gaba to insha Allah wannan ainihin tafi-tafin boba mu bayan nan insha Allahu za a samu saukin shi kuma ba.
To mun gode Malam Abdullahi daga Kaduna yanzu kuma bari mu je birnin Lagos. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Lagos. Muna tare da malami daga Lagos. To ina ga layin malami daga Lagos ya goce. Yanzu kuma bari mu je Port Harcourt.
Hello
daga ina ne ake magana?
Daga Azare.
To malami daga Azare dan Allah sai ka dan matsa daga rediyon ka ko kuma ka rage sautin rediyon dan muje ka kai ma a jika.
To
da wa muke magana?
Malam Musa Ubali Madara.
To Malam Musa a gurguje mene ne ra'ayinka?
Ra'ayina akan wannan al'amari ina so jami'an tsaro su
to Malam Musa Azare layin ka dai yana da tangarda kuma ma dai lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kasashen Turai, inda yanzu haka ake ca ana dabsawa a ranaku na biyar na kwallon kafa na club din da su kasance zakaru a kasashensu da ake kira Champions League a Group A, har dai aka tahi rabin hutu Spartak Moscow da Maribor suna banza da banza, FC Sevilla da Liverpool suna can suna gogawa duka a Group A din, yayin da a Group F Napoli da Shakhtar Donetsk suna can suna papa tawa. Manchester City da Feyenoord da Rotterdam a Group F din su ma suna can suna ketare ne, yayin da har aka tafi rabin hutu a Group C, FC Porto da Besiktas ana daya da daya, AS Monaco ta kasar Faransa da Leipzig ta kasar Jamus na can su ma suna ketare ne. Apoel Nicosia da Real de Madrid a Group H suna bugawa yanzu haka, haka ma a wannan rukuni Borussia Dortmund da Tottenham suna kapsawa, kuma za a ci gaba da waɗannan wasanni idan Allahu ya kai mu a ranar gobe Laraba, inda za a buga tsakanin CSK Moscow da Benfica ta Lisbon, sai Balla FC da Manchester United a Group A, yayin da Anderlecht da Bayern Munich a Group B za su kapsa, sai Paris Saint-Germain da Celtic Glasgow za su buga duka wannan rukuni na B, yayin da Karabakh Agdam da ita da a Group C za su buga sai Atletico de Madrid da AS Roma a Group C din za su ketare ne. Juventus da Turin da FC Barcelona za su goga a Group D, sai Sporting Portugal da Olympiacos a Group D duka a ranar Allah raba idan Allahu ya kai mu. Har yanzu dai a wasannin kwallon kafa na Turai, kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain tana ci gaba da nuni game da dan wasan nan da ke buga ma kungiyar nan da ake kira Fluminense ta kasar Brazil, dan shekara 20 a duniya, shi dai Wandal dan wasa ne wanda yanzu haka tauraruwarsa ke ci gaba da kyallawa a filayen wasannin kwallon kafa na kasar Brazil. Kocin kungiyar kwallon kafa na Paris Saint-Germain Unai Emery ya ce yanzu haka club din na Paris Saint-Germain na ci gaba yin aiki domin ganin ya kakkabo dan wasar zuwa kungiyar Sam. Haka zalika club din na Paris Saint-Germain na kasar Faransa yana ci gaba da nuni zuwa ga tauraruwar nan ta kasar Japan, yaron nan da ake ce ma Takefusa, wanda ke da shekaru 16 kawai a duniya, shine yanzu haka kasar ta Japan ta zura ma ido, kuma kungiyoyin kwallon kafa da dama na Turai na kokarin sun karbi ke dan wasar zuwa kungiyoyin su, shi da yaron da ake ce ma Takefusa yanzu haka yana buga ma club din FC Tokyo ne na kasar Japan. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. An dade kasar Somalia na fuskantar bakar wahala na hare-haren ta'addanci babu kautawa. A tun farkon shekarar nan, yan ta'adda sun kaddamar da hare-haren ta'addanci fiye da 40 a birnin Mogadishu kadai, da suka hada da farmakin ta'addanci da yan kunan bakin wake ta hanyar amfani da makamai, bama-bamai da aka nasa cikin motoci, da nakiyoyi da aka dasa su daga nesa ko ake tada su daga nesa duka a Mogadishu. Sannan kuma a tsakiyar watan Oktoba akai wani mummunan hari a tarihin Somalia. Ranar 14 ga watan Oktoba, titunan Mogadishu a gundumar Hodan suna cike makil da motoci da masu tafiya da kafa, yayin da wata mota da aka dankarawa nakiyoyi ta bindiga ta halaka akalla mutane 400 da kuma raunata ɗaruruwan jama'a. Jim kadan wata makamanciyar wannan, amma karamar fashewa ta auku wadda aka hakikance tana da nasaba da babban harin farko a wannan karon, an kai shi ne a bangare wani bangare na wannan birni. Harin shine hari na 11 ga wata namu, inji Jeneral Bashir Abdi Muhammad, mataimakin kwamishinan ƴan sanda na kasar Somalia. Babu dan Somalia da wannan hari bai taba ba, saboda haka bakin cikin ƴan Somalia kan wannan harin kan farar hula da basu ji ba basu gani ba, yasa Somalia wan suka yi kira da babban murya na ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Wani abu da yake taimakawa nasara kan yakar ta'addanci a Somalia shine hadin kai na masu bincike, baiwa ƴan sandan Somalia ilmin yadda za su yi binciken ta'addanci da kuma tattara bayanai da bincike da suke yi domin gano waɗanda ke gudanar da ta'addanci da kuma a hukunta su. An kirkiro wannan sashen ne da taimakon ma'aikatar harkokin wajen Amurka a shekara ta 2014, sun mai da hankali wajen binciken al'amura daban-daban fiye da metan da 50 ta hanyar tattara bayanai da bincike wadda ya taimaka wajen gano ƴan ta'adda da masu gudanar da ta'addanci, hanyoyi da suke amfani da su, kana a gurfanar da su gaban shari'a. Jajircewa da himma na masu bincike ya canza wa ƴan sanda kallon da ƴan ƙasar suke musu. Masu bincike sun tsaya tsayin daka domin mayar da hankali akan manyan matsalolin Somalia, wadda shine yadda za su hana hare-haren ta'addanci aukuwa. Abin da za a fi mai da hankali a nan gaba shine kasancewa mun gano ana kitsa ta'addanci, a cewar mataimakin kwamishinan ƴan sandan Somalia Bashir Abdi Muhammad, domin su kasance waɗanda suke ganowa da warware ta'addancin gabanin aukuwarsu. Amurka na farin cikin kasancewa masu ruwa da tsaki na kirkiro bangarorin rundunar ƴan sandan, kuma za mu ci gaba da tallafa kokarin gina hanyoyin yaƙi da ta'addanci. Muna mara gwamnati da mutanen Somalia baya kokarin da suke yi domin yaƙi da ta'addanci da kokarin kare ƴan ƙasar su da gina ƙasar su. Muna sa ran ci gaba da tallafawa da bada haɗin kai akan wannan matsalar da ma wasu abubuwa daban-daban. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takaice. A yau Talata titinan babban birnin kasar Zimbabwe wato Harare ya cika da murna sanadiyar murabus din da shugaban kasar Robert Mugabe yayi bayan ya shafe shekaru 37 akan mulki. Wani harin kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau Talata a wani masallaci a garin Mobi dake arewa maso gabashin Najeriya ya halaka akalla mutane 50. Rundunar sojin Amurka mai kula da Afirka wacce ake kira AFRICOM a takaice ta bayyana cewa wani jirgin sojojin Amurka mara matuki ya kai farmaki inda yayi sanadiyar mutuwar mayakan Al-Shabaab fiye da guda 100 a Somalia. Fadar White House ta ce shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Talata kwana ɗaya bayan da shugaban na Rasha ya tattauna da shugaban Syria Bashar al-Assad akan yadda za su amfani da kafar siyasa domin kawo ƙarshen yakin da aka yi shekara 7 ana fama da shi a Syria. A makon jiya shugaba Trump da Putin sun yi magana ba a hukumance ba a gefen taron kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da suke kudu maso gabashin Asiya a kasar Vietnam. Daga cikin batutuwan da suka tattauna har da makomar Syria bayan kammala yakin basasar kasar inda kimanin mutane 400,000 suka rasa rayukansu da kuma miliyoyin mutane da aka tilastawa barin gidajensu tare da zama ƴan gudun hijira saboda yaki.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.